Assalamu alaikum. Masu sauraro barkamu da shirin ciki da gaskiya har kullum bukarin taki haƙin dan adam. A yau ma shirin zai daura game da korafi kan ofishin mataimaki nan musamman kan nakasassu na shugaban Najeriya. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sir Phil Hashim Gumero. Idan watakila mai sauraro na biye da shirin, mun fara duba korafin wasu shugabannin kungiyoyin nakasassu da ke nuna rashin gamsuwa kan wanda ke rike da mukamin mai taimaka shugaban Najeriya kan nakasassu. Kamar dai yadda aka sani, nakasassu a Najeriya kama daga makafi da guragu da kurame da bebaye da sauransu sun shafi shekaru suna ta kamfen din a rike shigar da su gwamnati. Har aka samu majalisar dokoki ta yi dokar ware musu kashi 5 cikin 100 na mukamai a dukkan matakai. Tsohuwar gwamnatin Buhari ta naɗa mataimaki na musamman da hukumar kula da nakasassu, inda hakan ya ci gaba a ƙarƙashin wannan gwamnatin ta shugaba Ahmed Bola Tinubu. Mun dai fara jin korafin shugaban ƙungiyar nakasassu ta Arewa Yarima Suleiman Ibrahim, wanda ke cewa waɗanda ake naɗawa suna biyan muradin kansu ne kawai a wannan kujera, amma ba su damu da nakasassun ba. Ga ci gaban hirar.
Yarima Suleiman, in an duba wancan ma tsohon mai bada shawarar kuma taimaki na shugaban ƙasa zamanin shugaba Buhari kun yi irin wannan korafin ai.
Na'am.
Wannan ya nuna kenan har yanzu ba ku cimma burinku ba.
Wato, ka san abinda ta yawanci mutane suke ganin laifi na, ni ban yadda ga abinda ake ba daidai ba in shiru. Ni ina cikin mutane masu bukata na musamman na ƙasa-ƙasa. Ina tare da su koyaushe a shugabanci na ina samun yawan korafe-korafe. Da kuma abubuwan da mutane suke da bukata. Wancan abinda muka tsammace daga gare shi ba abinda yayi. So abinda muka tsammace daga gurin shi Honorable Muhammad Abba shine wannan abubuwan da na lissafa muka wanda kuma muka sha tattaunawa da shi akai. Amma har yanzu ba mu iya samu mafita ba. Ko da yake ya ga min cewa sabuwar office ne bai dima da kama aiki ba, ya kamata mu yi shi. Amma ni a tunanina a wani lokacin da aka bashi daga watan 11 zuwa yau, ya kamata a ce cewa a ce ga waɗansu mutane wanda aka ɗauke su aka ba su aikin yi. Na san watakila waɗansu sai ai kuna da kusanci da shi, me yasa ba za ka fito ko kuma ba ka same shi don ku rufe kofa ka ga ka bashi wannan shawarar ba? A'a, ai lokacin da muka fito muke neman wannan kujerar ba daki muka rufe kofa muke neman wannan kujerar ba, mufta da muke gama juna cewa ga abinda in har aka baya za a yi. To ina ga kaman babu laifi idan har muka ce cewa wannan kashi shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu shekara daya, kaman mu mutane masu bukata na musamman bamu ga tasirin wannan, ba ma iya cewa ga abinda aka yi kaman mai don ci gaban mutane masu bukata na musamman zuwa yanzu.
Shi Muhammad Abban nan da kike magana, kace da shi kuka yi gwagwarmayar korafi kan shi wancan tsohon mai taimaka wa shugaban ƙasa na baya?
Da shi muka yi bayan an yi zaɓe na Bola Ahmed Tinubu, shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu, muna yawan tattaunawa akan matsalolin masu bukatar musamman. Ai, ya sani na da shi. Wato, a baya mutum ne mai kishin mutane masu bukatar musamman. Shi yasa yanzu muka kasa ganewa kaman gudun biri ne a yashi ake yi. Ba mu sani ba matsalar dama ce ba bashi ba, ko kuma a'a matsalar shi ne ya fuskanci aikin sai mai girma, ko kuma akwai wani shirin da yake da shi a ƙasa. Yana da kyau mu a matsayinmu na muryan masu bukata na musamman na Arewa, yana da kyau a ce mu da mutane suke tunanin cewa mu muka yi ruwa da tsaki, mu ne na gaba-gaba wajen tabbatar da haƙƙin mutane masu bukata na musamman. To ya kamata yau mu fito mu gawa duna cewa mu ma kar a ɗauka kamar mun gamsu da abubuwan da ake yi. To mu karan kanmu ba haka muka so abin ya kasance ba, amma babu yadda za mu yi saboda a fita daga wannan halin da ake ciki. Allah kawai mu zo mu gama duna cewa mu ba ba ma jin daɗin wannan abin da ake yi.
Irima Suleiman, wannan ya nuna tamkar kana zargin shi Muhammad Abba da dama kawai yana so ya hawo kujera ne ya yi shiru, shi yasa yake ma taya wajen sukar wanda ya rike wannan mukamin a baya.
To, ai ka san wani lokaci ita kujera ta shugabanci wuyan sha'ani gare ta. Idan ba kana kai bane ba za ka san abin da ake ba. Kuma abin da ke yawan kawo korafi akan wani wanda yake kudin wata ma irin kujera shine idan ba ka fito kana ma mutane bayani hakikanin halin da ake ma'ai office din take ci. Ba lalle bane mutane su fahimce ka. Kuma mu a matsayin mu na wanda muka fi yawan masu bukata na musamman a Najeriya. A yau fa muna da masu bukata na musamman fiye da mutum miliyan 33 a Najeriya. Wanda muke da su. To idan aka ce yau muna da yawan wayan na mutanen amma ba ma samun cikakken bayani halin da ake ciki.
A bangaren wanda aka zarga kuwa Abba Isa mai taimaka shugaban Najeriya kan harkokin masu bukata ta musamman a Najeriya. Wanda a makon da ya gabata ya fara bayyana irin shirye-shiryen da yake don inganta rayuwar masu fama da nakasa a Najeriya.
Sannan kuma wannan ina aiki da ainihin kungiyoyin masu bukata na musamman. Ina da aiki da ainihin kungiyoyin farar hula, sannan kuma ina da reshe wanda yake mun dauki coordinators a duka state da local government wanda yake duk wani abu idan ya faru su za su zama mun ido kuma su za mu ga gaya musu ga abinda aka ci a aiwatar, sannan kuma su kansu za su rinka aiki kafada da gundumin su da cikin wannan jihohi har a cikin gundumomi. To kagan ka duba ai mukamin ba ne ka iya ka bai ba. Dukkan mu sai mun shigo inda mukami ne na gogurmaya kuma mun fito mun yi kuka an ce a bamu wannan kujerar, sannan shi kuma shugaba Bola Ahmed ya tsoko wannan kujerar ya na masu bukata na musamman ya bamu. Kuma idan ka duba baya da haka akwai wannan ma'aikatan nan wanda ake kira National Commission for Persons with Disability wanda suke kulawa da rayuwa da kuma
inganta
rayuwar masu bukata ba jan musulalu. To wayannan duka muna aiki kafada duka na ganin cewa mun aiwatar da ainihin wannan manufofi na renewal of agenda na President Bola Ahmed Tinubu. Kuma muna kai gashin muna samun nakarori, muna samun goyon baya duka da yin sa
da muna samu. Wato Abba Isa an ce an hada kai da kai wajen wato sukar tsohon shi wancan mai bada shawara din har Allah ya baka wannan mukamin. Kai ma da ka zo kuma sai ya zama baka dauki hanya sosai. An dauka za ka yi abubuwa masu yawa fiye da abin da kake yanzu nan, duk da cewa ka ce wata shida ne kawai ka naɗa ka.
Ai, ko yanzu shi ne na ce ma kulliya ta biya kuɗin sabulu abin da muke a AFD yake. Sai sa na ce ma ai an yi sauri tun yanzu a ce za a yi jojin ɗin mutum abin da aka yi. Sannan kuma ba maganar suka ba ne, ai shi aikin gwamnati da kake gani ya yi process ne ya yi. Sai mutumin da yake waje mutane sama da miliyan 30 ne wanda yake suke ƙarƙashin jagoranci ta. Ba ko ina bane zan raba idona. Sannan kuma idan ka duba da sauran su din ai muna da tsari, muna da shugabanci. Idan mutum yana da kote ko yana da wani shawara mu kofin magude yake ba kuya muke ba. An san inda za a zo a same mu. Akan aje gidan jarida a ce mu abin da ba ma so kenan. Duk abin da yake faruwa in kana da korafi kuma wannan kujerar da kake gari ba ne kadai zan aiwatar da ce ba ko ba ne kadai nake
gudanar da shi ko ba na yi. Akwai ta abubuwa nawa kai a gidan jarida, abubuwa nawa ka taba faɗa a gidan jarida.
Abubuwa kamar wannan.
In ba gidan jarida akwai ta hanyar da za ka yayata irin ayyukan da kake ne?
Ha, ba wannan ai akwai ƙorafin da ba sai ya je gidan jarida ba ai.
Ta takaice me za ka ce wa masu sukar ka cewa kawai kai ka raya kanka kake ba ka kula da sauran mutane, ma'ana kai ka tsira yanzu ka samu abin duniya ka manta da sauran yan uwanka.
Wannan magana ai ka duba ai walalla su ka duba wannan maganar ai magana ne kawai haka da cewa ai na manta da mutane ko kuma na yi abu nan ba haka bane. Ai shi abin da muke din a bude yake a gili yake, babu wanda zai ce ba zai rici ina ba ko ba na a bude yake. Saboda ni ainihin yanda na ɗauko wannan tafiyan na shugabanci na masu bukata na musamman abu ne wanda yake inda Allah ya ɗora ma shugabanci abu ne wanda yake na wahala. Ni abin da nake kira da su shine addu'a. Kujera mun riga mun samu addu'a ake wa shugabanni. Idan aka yi wa mutane shugabanni addu'a za ka ga cewa Allah ya karɓa addu'ar nan za ka ga sun samu nasara.
Masu sauraro, idan Allah kai mako mai zuwa za mu ɗora kan wannan shirin inda za mu jirga bakin masu fama da nakasa don jin yadda za a ji a kuma samar da hanyar da za a samar musu da rayuwa mai kyau. Yanzu kan a madadin Nasiru Adamu Hikaya da yake muka wajen kawo muku wannan shirin, ni Sarki Alhaji Gumal ke cewa ku kasance lafiya.